الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 22 yau hudu ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1442 wanda yayi daidai da 22 ga watan September shekara ta 2020 muna cikin karatun littafin al fatawa al muhimma fi tafsir al umma. Yau za mu tashi shafi na 28 daga ƙasa.
Bismillahir rahmanir rahim.
Haka nan yau dinnan
du'atul ilhad wa du'atul jahli wa du'atul shar.
Masu da'awa na ilhadi da masu da'awa na jahilci da masu da'awa na sharri.
Yusabbibu sharran azima.
Kowanne daga cikin su yana sabbaba sharri mai girma. Wa'annan mutane suna yin aiki ne ga makiya Allah. Dukan su gabaki daya suna sabbaba ainihin sharri mai girman gaske.
Tubul hazara minhu.
Ya zama wajibi a yi takatsantsan daga irin wa'annan du'as din.
Na'am. Wa yajibu adamu talaqi shay'an min akhlaqihim.
Yana wajaba wato rashin karban wani abu daga cikin dabi'un su. Kada mu koyi da dabi'un su ba na musulunci bane. Saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira su du'atun ala abwab jahannam man ajabahum ilayha qazafu fiha. Masu da'awa ne a kofar jahannama, duk wanda ya amsa musu akan wannan da'awa za su jefa shi cikin jahannama. An gane wannan ai? To saboda haka kwata kwata baya halatta mu yi koyi da wani abu na dabi'un su
aw awrakim,
baya halatta mu fa'idantu da fallayen takardan su. An gane? Suna rubuta ainihin pamphlet, suna rubuta rasail, wanda a cikin rasail din nan suna kumsa masa ainihin sharri mai yawan gaske a cikin sa. Wajibu islamu yana wajaba wato a halakar da wa'annan fallayen takarda a yayyaga su.
Wa du'a'u lahum bil hidaya,
kuma wajibi ne a yi musu addu'a Allah ya shirye su masu wannan abu. Kada a yi musu addu'a Allah ya tsine musu, a'a, a ringa yin addu'a Allah ya shirye su. In suka samu shiriya mun huta daga sharrin su. Amma ya zamanto Allah ya amshi addu'a, ya zamanto mun ce Allah ya tsine musu kuma sun zama tsinannin, dama can gashi suna kan aqidar bid'a, ko dama suna cikin bid'a, to sai kuma gashi ka ce Allah ya tsine musu, ha, dama ga su ɗan hizbiya ne, sai gashi kuma ka ce Allah ya tsine musu, me kake tunani zai faru ga al'umma musulmi? Saboda haka idan mutum ya bace baya halarta a matsayinka na ɗalibi salafi ka ringa cewa Allah ya tsine mishi, bilhasali ka ringa yin addu'a Allah ya shirye shi, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake yawan yin addu'a, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ka shirye mutane na domin lalle su ba su sani bane, da sun sani da ba su aikata wannan tabargaza ba, da ba su aikata irin wannan abubuwan da suke aikatawa na raba kan jama'a ba. Na'am.
Wa nas'alullaha an yakfiyana sharruhu,
muna roƙon Allah ya isar mana sharrin su.
Wa an yu'iza almuslimina min sharrihim,
kuma ya tsare musulmai daga sharrin su.
Wa sharru amsalihim,
da sharrin ire-iren su.
Na'am. Wa an yahdihum lil haqq,
kuma muna roƙon Allah ya shiryar da su zuwa ga gaskiya.
Wa yurduhum ila lis-sawab,
kuma ya mayar da su zuwa ga ainihin dacewa.
Fa innahum qad jarrahum al-ghurur,
lalle su al-ghurur. Wala yaghurrannakum billahi al-ghurur, wato mai rudarwa shine shedan, haqiqa ya rudar da su.
Wa gharrahum ash-shaytan,
haqiqa shedan ya rudar da su.
Wa gharrahum du'at al-ilhad,
haqiqa masu kira zuwa ga ilhadi, masu kira zuwa ga karkacewa, du'atul demokradiyya, masu kira zuwa ga demokradiyya, masu kira zuwa ga ladiniya, yan almaniya ko kuma yan ilmaniya, ire-iren wayannan, ko kuma yan ladiniya, yan ra'asamaliya, wato da kuma ƴan gurguzu masu kira zuwa ga bata masu miyagun ideology to duk wayannan mutane gaba daya sune du'atul ilhad duk mutumin da ya zamanto zai yi watsi da karantarwa na musulunci yazo yana kiran mutane zuwa ga ideology na yahudawa shin ideology nan na gurguzu ne ko na jari hujja ne ko na demokradiya ne kai kowane irin ideology in yayi karo da littafin Allah da sunna to wannan ideology ne na bata baya halatta musulmi ya bada goyen baya a gare shi har abada na'am
hatta sabbu du'atul haqq
har ya zamanto suna ta zagin masu da'awa na gaskiya duk mutumin da yake kira zuwa ga gaskiya za ka suna zagin shi a gane ku kenan mutanen da suke zagin masu da'awa na gaskiya wato du'atul dalal ne du'atul ilhad ne su ana samun su daga cikin hizbiya in an ce hizbiya anan wajen min ikhwanul muslimin da sururiya yan haddadiya uwa uba yan haddadiya sun kware wajen zagin malaman sunna a ko ina in gane ku in ka koma can sama za ka cewa yan haddadiya suna zagin Abu Hanifa yan haddadiya suna zagin Ibn Taymiyyah yan haddadiya suna zagin Ibn Qayyim suna zagin Imam Shawkani suna ma bid'antar da wayannan malaman suna bid'antar da Ibn Hajar al-Asqalani da sauransu to ina irin wayannan shine fahimtar yan haddadiya to a kowane zamani ana iya samun mutane masu kama da su masu dabi'u irin nasu wanda ba su da wani agenda face su kan malaman sunna da tauye musu daraja da zubar da mutuncin su saboda a daina sauraron su to irin wayannan yan haddadiya sukan sa rigan salafiya kuma za ka wani lokaci sun sa rigan jarhu wa ta'dil sai su labe da jarhu wa ta'dil alhali ba wai jarhu wa ta'dil suke nufi na hakikatan ba a'a jarhu wa ta'dil din suna zage takobi ne domin su soke malaman sunna da sunan jarhu wa ta'dil to irin wayannan kaga mutane takobin su ya dumfari malaman sunna ne sun kyale malaman bid'a su huta to kusan wayannan yan haddadiya ne ana samun su a kowane lokaci a kowane zamani an gano wannan ku za ka ga suna nuna maka cewa lalle suna yaki da bid'a ne alhali su yan bid'a ne suna nuna maka lalle suna fada da malaman bid'a alhali malaman sunna suke fada da su suna dan amfani da kuskure in malamin sunna ya dan kuskure sai su labe anan wajen kaga suna ta fadin miyagun maganganu wajen batanci ga wannan malami dan su zubar da mutuncin sa bai daraja a wajen su shine Mahmud al-Haddad shugaban su sannan kuma a mataki kuma na gari misali mu ce a Kaduna ce misali mai daraja a wajen su shine malamin su shine kadai ba shi da ainihin ba a jarwa ta'dil a kan shi amma kowane mutum insha Allah sai an taba shi malamin su shine ma'sumi shine mala'ika mai fufuki an gane wannan ko zaka irin wayannan suna yawan zara takobi ga malaman salafiya amma suna kyale malaman bid'a su huta sannan kuma malaman su gabaki dai ba mai laifi a kowane yaushe suna ba malaman su kariya cewa malaman su mala'iku ne sauran malamai kullun cikin kurakure suke to ina ganin wannan baya bukatar wani buya duk mutumin da gan shi da irin wannan tunani kamar yanzu gashi mun same su yanzu an samu su samari sun taso da irin wannan fikira na haddadiya samari ne wanda suke nuna kishin salafiya amma ga hakikatan wato suna rusa salafiya din ne kuma ga hakikatan suna da wani agenda boyayye suna da ainihin website wanda website din nan isu suke tattauna abin da suke aikatawa na asiri misali to irin wayannan mutane wanda suke boyewa suka ci suna cire kowane mutum duk wanda bai tare da ra'ayin su suna cire shi saboda sun san cewa suna da wata agenda ce mummuna wanda ba sa son kowa ya sani sai suka bude ainihin majmu'a wanda isu ne kawai yan haddadiya ko masu fikira na haddadiya a cikin wannan website din to irin wannan shine dai abinda malam ke magana cewa zagin malamai zaga duk wani wanda yake da fahimta na hizbiya zaga cewa ba shi da wani agenda face ya bata malaman sunna Nasiruddin Albani bin Baz Husaymin Fauzan Sheikh Rabi'u bin Hadi Al-Madkhali Sheikh Mukbil bin Hadi Sheikh kaza kaga manyan malamai na salafiya sai ga wayannan bayan Allah burin su in suka zubar da mutuncin su to sai ya zamanto su a tunanin su sun zubar da mutuncin salafiya kenan an daina sauraro kamar yanda ƴan shi'a ba su da agenda face su ga cewa sun zubar da mutuncin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ƴan shi'a ba sa jin nauyin kafirta Abubakar kafirta Umar kafirta Usman burin su suna so duk wani sako wanda Abubakar da Umar da Usman suka dauko ya zama to kare ya tasiri cikin al'umma an gano wannan ko amma zaka ga cewa wasu mutane lalatattu amma zaka ga shi'a suna musu kyakkyawan yabo to irin wannan mugun akida na shi'anci na kafirta ainihin sahabban manzo kafirta matan manzo sallallahu alaihi wasallam bid'antar da bayin Allah mutanen kirki to irin wannan mummuna akida su ma ƴan sururiya sun dauki wannan usulubi ƴan sururiya suna da malaman da suke so to malaman da suke so sai su kira su ƴan salafiya malamin da ba sa so duk salafiyancin sa sai sun nemi wani kashin kaji sun lafta masa an gano wannan ko duk salafiyancin ka sai sun nemi wani kashin kaji sun lafta ma dan su bata ka amma malamin su kuma duk aibin sa duk jahilcin sa zaka suna da kyakkyawan yabo to irin wannan shine siffan gane ƴan haddadiya a wannan gari na Kaduna dan wasu na cewa akwai irin su sai ce za a iya samun ƴan haddadiya a garin Kaduna alaman gane su sune mutanen da agendan su suka malaman sunna in kaga kawai su agendan su sun fi bada karfi a wajen suka malaman sunna akwai ɗaya daga cikin su wanda muna yin raddi ga wani mutum mai sukar Sahih al-Bukhari mutumin da yake cewa a zubar da Sahih al-Bukhari a cikin kwandon shara cewa Sahih al-Bukhari bola ne ba shi da wani amfani yana sukan Bukhari yana sukan Muslim yana sukan malaman salafiya sai muna mai raddi to sai wa'annan bayan Allah kuma suna mana raddi kuma sai suna mana raddi amma kuma sai gashi kuma suna dauko suka ga malamin da bai kai shi sharri ba misali sai su dauko wani malami wanda suke ganin wato malamin yana tare da salafiya saboda yayi kurakurai sai ga sun zo suna ta zage shi suna aibanta shi malamin kuma da yake gashi yana musulunci illa sai ga suna kokarin ma hada kai da shi an gano wannan ko to almuhim wannan shine babban alaman gane su an ce Mahmud al-Haddad ya soki Ibn Taymiyyah ya soki Ibn Baz ya soki Usaymin amma da aka tambaye aka ce ba a taba ganin ka soki Hasan al-Banna ba ba a taba ganin ka soki Sayyid Qutb ba shi kana ganin cewa sharrin Ibn Baz ya fi na Sayyid Qutb ne sharrin Usaymin ya fi na Hasan al-Banna ya fi na Sayyid Hawwa ya fi na Qarzawi sai kaga suna ta jarwa ta adil ga ainihin Ibn Baz, Ibn Usaymin, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim da Abu Hanifa amma jarwa ta adil din su bai shafi Sayyid Qutb ba jarwa ta adil din su bai shafi Sayyid Hawwa ba bai shafi ainihin Hasan al-Banna ba bai shafi Qarzawi ba to wannan jarwa ta adil din akwai adalci a cikin sa to haka nan ma wa'annan zaka ga malaman da suke ganin su malamai ne sai kaga suna tsarkake su cewa in an isa a kawo mana aibin malaman mu amma ku malaman ku ga aibin su wa iyaz billah na'am
wasabbu du'at at-tauhid
to sai ya zama to wayannan mutane suna ta zagin masu kira zuwa ga tauhidi
min ali sa'ud
daga cikin ali sa'ud
wa ghairihi
da wasu su
kullu hadha ghalatun
dukan wannan gaba ɗaya kuskure ne
wa jahalun
kuma duk wannan gaba ɗaya jahilci ne
wa dalalun
duk wannan gaba ɗaya bata ne
يجب على المسلمين ان يحذروا من شر هؤلاء
ينا وجب اكن مسلمين سي تحذيري daga sharrin wayannan mutane
wa an yabta'idu an awraqihim
kuma sai hankali daga karanta ainihin pamphlet din su
kitabatihim
sai hankali da karanta littattafan su
allati yakrihuna fiha
wanda a ciki mafi yawa ƙarya suke yi an gane to kuma daga cikin abin da suka shahara da shi masu wannan fikira din akwai ƙarya sai su dauki wani ƙarya su jingina wa malamin salafiya an gane su dai burin su babban abin da suke so shine batanci ga malaman salafiya din to duk wani abin da za su yi da ƙazafi da koma menene za su yi kokari su yi dan su yi kaza misali yana daga cikin irin wannan fikira akwai daga cikin masu wannan fikira din na haddadiya wani daga cikin su yayi da'awan ai nazo wajen malam Yahaya nazo ina so in sa littafi kaza sai faɗi wani littafi wai ya ce zai sa littafin sai na ce mai ya kawo min littafin saboda haka malam ma bai ma san littafin ba ya za a iya karantar da littafin to ni wannan wannan yaro da ake magana aka aka ga mun sunan cewa wallahi ban san shi ba ban taba ganin shi ba su ba suka ce kasi aka ce ba wanda ya taba ganin shi ba a majalisi na amma yaron yana nan yana ta ƙarya da sunana cewa ya zo majalisi na ya ce zai kaza zai kaza zai kaza zai sa littafi kaza zai sa littafi to ire iren wa'annan dalibai wato ƙarya yana daga cikin alaman gane su ba sa jin nauyin ƙarya amma kuma da sunan salafiya mutumin da yake so ya jarwa ta adili amma kuma ya zama makareci to ya kenan mutum yana da ciwo na malaria kuma ya ce zai baka maganin malaria na faqidul shay la yudhiku kaza faqidul shay la to wa'annan mutane haka suke farko dai basu dauki karatu ya zama agendan su ba sannan kuma na biyu basu dauki karatun aqida ya zama agendan su babban abin da yafi damun su shine aibin mutane kuma abin da yake faruwa shine karatun su bai kai matakin su yi bincike akan wannan matsala din ba dan wannan matsala kamar yanda kowa ya sani manya-manyan malamai sun ce yana daga cikin ainihin wato kebantuwa na ainihin manyan malamai rasu kuna fil ilm sai su dauko wannan matsala na ainihin jarwa ta'dil matsala na tahziri kaga suna kokarin yin tahziri ba akan ka'ida na salaf ba to irin wa'annan kaga su ake magana na'am
wa yajibu itlafuha
yana zama wajibi a bata irin wa'annan littattafai
wal qada'u 'alayha
yana zama wajibi a rusa wato a halaka da su
wajibu du'a lahum bil hidaya
ya zama wajibi ai musu addu'a Allah ya shirye su
wa an yakfiyana Allah sharruhu
kuma muna roƙon Allah ya isar mana sharrin wa'annan mutane
wa an yu'izana min sharrihim
kuma ya tsare mu daga sharrin su
wa yurdum ila al-haqq
kuma ya mayar da su zuwa ga gaskiya da kuma daidai
su'alun
tambaya
ma huwa wajibu ahli sunna wal jamaa tijahu wallati al-umur
menene wajibi na ahli sunna wal jamaa ta bangaren wato majibinta al'amura
ardu tafsil
ina fatan tafsili masu mulki menene wajibin ahli sunna wal jamaa bangaren masu mulki
jama'a
ko kuma shin wato sunna ta kyale kowa ne yayi abin da ya gara ma game da masu mulki sunna ta kyale kowa ne abin da ya gara ma ya kamata a ce ai yanda ahli sunna suke da matsaya dangane da wajen abin da ya shafi ibada suna da matsaya kan mu'amala suna da matsaya kan ainihin akhlaq to haka nan ya kamata a ce suna da matsaya kan hukam menene matsaya na ahli sunna menene mahangan ahli sunna dangane da masu hukunci shin kowa ya faɗa abin da ya gada ma ko akwai tsari akwai ka'ida na'am
na'am jawab
amsa
ahli sunna wal jamaa yarawna as-sam'a wat-ta'a li wulati al-umur
ahli sunna wal jamaa suna ganin ji da biyayya ga majibinta al'amura shugabanni a ji ayi biyayya gare su
kama qala jalla wa ala
kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala yace
ya ayyuhal ladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul
ya ku wanda kuka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wa sallam
wa ulil amri minkum
da ma'abuta shugabanci daga cikin ku ku yi musu biyayya
wa qala ta'ala
Allah ta'ala yace
taqullaha mastata'tum
ku ji tsoron Allah gurgurdan ikon ku matsar kuna da iko
wasma'u wa atii'u
kuma ku ji ku yi da'a ga ainihin shugabanni
نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم yace
على المرء السمع والطاعه
wato wajibi ne ga mutum ji da biyayya
kima ahabba wa kariha
a cikin abin da yake so ko yake ki dole ya ji biyayya
fil
manshat wal makra a cikin nishadi a cikin lokacin nishadi da lokacin ki
illa an yumara bi ma'siyati Allah
sai dai idan an umurce shi da saban Allah
wala sam'a wala ta'a
ba ji ba biyayya
na'am
idan ya zama to shugaba ya umurce ka da kai zina sai ka ce ba ji ba biyayya in shugaba ya ce mace ta cire hijabi sai ka ce ba ji ba biyayya in shugaba ya hana yin aure ya ce haramun ne a kasar shi ayi aure amma ya halatta ayi zina ba ji ba biyayya a nan wajen saboda shugaba ya yi umurni da saban Allah amma in dai abinda shugaba ya umurni da shi abu ne mai kyau shari'a ta yarda da shi ya zamanto wajibi mu bashi goyen baya akan haka
bil ma'ruf tajibu ta'a
wato ga ma'ruf yana wajaba ayi da'a in za ayi da'a ana yin da'a ne fil ma'ruf bi ma'ana a cikin abin da ya dace da shari'a
لأن بهذا تنظيم الأمور.
دومن دوان اللي أكيد سامن تاري نال أمورا.
ويعمل العمل.
تاني بيجي على شو جبا؟ أكيد سامن دوكان أودا. كما أينهم أمين شيء تبتة.
وتستقر الأمور.
كما الأمر أكيد نزوا شيء تبتة.
وأما مع المخالفات تقوى الفتن.
أما تعرض سابا ما أينهم دوكو كي نشو جبا نشي. Anani pitintunu siki aukua. Angani huu? Anani aki samu fasadu din wa dunia. Dazara muta anisinyu wa dina wana asali. Zaa samu lala chie wa adinu mu. Zaa samu lala chie wa dunia mu. Angani? Muna yao mwema itawa. Muna chie wa tanya lala chie wa shugabanchi. Gresu mbundu kado uda. Ana samu lala chie wa adini lala chie wa dunia. So muta anidewa baka safaisika mfainche alhamarumba. Ya za a yi kawai dan an saba wa shugaba a samu lalacewar addini. Menene alakan shugabanci da addinin mu? Shin shugabanci na da alaka da addini ko ba shi da shi? Amsa shine shugabanci yana da alaka da addinin mu. Ta yaya ne yake da alaka da addinin mu? Sai mu ce idan ya zamanto mutane sun yi bin shugabanci. Me zai faru? Mutane za su yi tawaye ga shugaba. In aka yi tawaye ga shugaba za a samu rashin bin doka da oda, za a samu rashin tsari, za a samu zubar da jini. Idan ana ta zubar da jini, kuna ganin in ana ta zubar da jini ba zama lafiya? Zai iya yuwa kananan yara su je su yi karatun islamiya? Har ba zai yuwa ba. In babu ainihin doka da oda, zai iya yuwa ainihin dattawa da samari a je masallaci a saurari ainihin muhadarat, a saurari karantarwar malaman sunna? Zai yuwa. In babu ainihin doka da oda, zai iya yuwa a samu daman yin raddi ga ƴan bid'a? Ba zai yuwa ba. To kaga a nan wajen, in ya zamanto babu lokaci na karantar da addini, al'amura sun rikice. Babu lokaci na sauraron karatu a masallatai, babu lokaci na raddi ga ƴan bid'a. Kowa yana ta kanshi, ana ta zubar da jini, ana guduwa. Addini ya lalace. To in addini ya lalace kuma duniya ma za ta lalace. Za a samu fashi da makami zai yawaita. Za a samu kidnapping zai yawaita. Za a samu sata. Za a samu ainihin bindiga dadi kisa ba dalili. Zai zama to wannan kasa ba zai zaunu ba. Saboda haka kasuwanci ba zai yiwu ba. Sadar da zumunci ba zai yiwu ba. Hada-hada ba zai yiwu ba. Zamantakewa ma gaba ɗaya ba zai yiwu ba. Komai zai lalace. Shi yasa ake cewa yin tawaye rashin bin doka na shugabanci yana kawo lalacewar addini da duniya ga baki daya. An gane wannan ko? Na'am.
Fal wajibu 'ala ar-ra'iyya.
Abinda yake wajibi ga talakawa
as-sam'u wat-ta'a li wulati al-umur.
Shine ji da biyayya ga masu jagorancin al'amura.
Fil ma'ruf.
Amma fa ana ji da biyayya ne inda ya dace da shari'a.
La fil ma'asi.
Ba wai cikin saban Allah ba.
Wa yad'uuhum bit-tawfiq wal-hidayah.
Kuma mutun ya ringa yin addu'a ga shugabanni da ainihin gabdakatar da kuma shiriya. Ya Allah ka shiryar da shugabannin mu. Ya Allah ka miƙar da su kan hanya. Na'am.
Wassalamu niyya.
Da kuma wato kyaruwar niyya.
Wassalamu al-amal.
Ya Allah ka sa shugabannin mu suna da kyakkyawar niyya na ainihin taimakon talakawa da kuma gyaran ƙasa. Da kuma gyaran ayyuka.
Wa yata'amalu ma'ahum fima abaha Allah.
Kuma su yi mu'amala tare da su cikin abin da Allah ya halatta.
Na'am.
An gane ai. Su yi mu'amala tare da shugaba, shugabanni cikin abin da Allah ya halatta.
Wa fi ma yurdillah.
Kuma cikin abin da ke kawo yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Ba wai cikin saban Allah ba.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa'innan masu yaɗa barna ɗin nan suke wanda suke da'awan su ƴan salafiya ne kuma tare da cewa tuna sukan. Malaman salafiya ɗin. Neman a yi muƙabala da su ko a yi mujadala da su zai shiga cikin jayayyan da ba shi da kyau ko zai shiga cikin wajadilhum billati hiya ahsan.
To ai wannan shi musulunci mutanen da ake tattauna da su mutanen da suke da kyakkyawan manufa. Mutumin da ba shi da kyakkyawan manufa an ka tattauna da shi zai ɓata maka lokaci ya ɓata wa jama'a lokaci. Shi munazara ana yin shi ne in ya zamanto duk ɓangarori guda biyu suna da kyakkyawan fahimta suna so su fahimci abu ne. Amma mutumin da ba shi da wata manufa sai jayayya. An gane wannan ko? to za su sa mutane su aita jayayya ne kawai kan abin da bai da amfani kuma ko da an nuna musu gaskiya ba za su ba an gane wannan ko da a ce ma an nuna musu gaskiya za su bari da sai an nuna musu gaskiya kuma irin wayannan suka dube su mutane ne wanda kawai yan zafin kai ne kuma galiban suna riye ne yan san a ce sun iya ne kuma alhali ba su iya ba sai mutum ya fito ga yana wani magana kai ka dauka wai ya san ba abin da suka sani saboda shi ilimi ba abu ne koyayye ba in kana da shi kana da shi in baka da shi baka da shi wani barazanan ka wani murkwada muryanka bai sa ka zama malami wayannan bayan Allah ba malami bane tattaunawa da su ba zai ƙara wani abu face lalata al'amura an fahimci wannan ai eh wa alaikum assalam
Allah ya gane da wannan shi da aka yi safo da su yun ko su ne ko hadari akwai wani su malamai da sun shahara a kana kuma ana ganin su ne malamai to amma suna cewa da kanin wannan shi ne
na'am
kuma suna da yawan dalibai wanda su dalibai suna ana fada musu ko sai su fito su ma san menene wannan shi suna da uzuri
su dalibi
malama
eh ban gane yadda kuma yake ba su
wayannan gidan da aka yi safo tun daga
su ikhwanul muslimin su haddadiya su sururiya su waye jama'atu takfir wal hijra da sauransu
nan ne mai kewayen su kuma sun an gaci amma ba sani ba to shi suna da uzuri
eh to sun afka ciki ba sani ba idan mutun ya afka ciki abu bai sani ba sai ya wayar da shi tun da ka ce sun afka ciki ba sani ba to kenan suna buƙatar a nuna musu cewa wannan abun ba shi da kyau idan mutum ya fada cikin hizbiya bai sani ba to yana buƙatar a nuna masa fa kaza hizbiyanci ne a ce ka fada cikin ka san ɗan jama'atu tabligh ka san cewa ɗan hizbiya ne kuwa ka san ikhwanul muslimin ɗan hizbiya ne kuwa a nuna mai cewa fa waɗannan mutane da kake bin su ga irin aqidun su ba su da kyau amma in ya zama to bai sani ba to Allah ta'ala ba zai kama shi akan wannan ba
na da dalibai don an ana an san mutum ya samu dama ta san irin dalibai yana iya ce mai ai malamin ku kaza yana da karna kaza kaza kaza
babu laifi inda kana ganin ba zai janyo banna ba kin kana ganin zai janyo banna kai wa'azi akan wannan fikira din ka nuna fikira din ikhwanul muslimin bai da kyau ga illoli ga illoli idan ka riga ka rusa wannan fikira din to ka rusa wannan malamin shi ne abin da yafi cancanta a nan wajen an gane ko eh na'am
malam a na daga cikin wayancan da na taɓa gani a Facebook ya rubuta cewa wai asalin Boko Haram su Malam Jafar ne da Albani Zaria
cewa asalin Boko Haram Malam Jafar da Albani Zaria me ya faɗi alaƙar Malam Jafar ɗin da Albani da Boko Haram saboda mu asalin mu in an ce Boko Haram su suna cewa haramun ne a yi boko gaba ɗaya ko kai suna ma cewa boko kafirci ne ba ma haram ba to tunda suna cewa boko kafirci ne su kuma Malam Jafar suna kira zuwa ga ayi boko kaga tun anan an bambanta Malam Jafar Malam Albani suna kira zuwa ga ayi boko kai bil hasali ma Malam Albani Allah ya ji kansa ya ji yayi karatun boko sai da ya karanci information technology kowa ya san wannan kuma sannan Malam Albani ya gina ainihin makaranta wanda ke karantar da ainihin addini da kuma boko ko can darul hadis to su Boko Haram zai yi su gina makarantar boko kuma su karantar da boko haka ba zai yi ba to Albani ya karantar ya san gina makarantar da na Azariya in kaji wanda makaranta ne mai karantar da addini da kuma science kuma kowa da kowa ya san wannan kaga tun anan wajen mun san bambanci tsakanin Albani da su sannan kuma su shi Albani ya yaƙi wayannan mutanen a cikin bayanansa ya fito ya yaƙe su wanda har wasu suna zargi kamar ma su ne suka kashe shi misali to har ya zama to Albani ya yi ta rudud gare su to yaya za a yi kuma a jingina ma Albani wayannan mutanen to amma kaddara cewa shi su ne sai kuma daga baya zo ya gano kuskuren shi ya zo ya dawo ya musu raddi suka kashe shi har yanzu kuma akwai adalci a jingina ma Albani Boko Haram shin ya kamata mai adalci wanda ya dan sunsuni kamshin adalci ya fito ya faɗi wannan magana ai tsakanin Albani ya fito ta kafafen yaɗa labaru ya fito a jaridu ya yi kasuka ina ganin har yaransu yana tarabbi ga wayannan mutane kuma ya yi bayanai ya nuna ya barranta har ma yana cewa da za a kwantar mai da dai daga cikin zai iya yankawa to har yanzu yana tare da su to kaga duk wannan gaba daya wanda yayin wannan magana din ya kamata a mishi ne sai ya ji tsoron Allah ina ba ta gane ka ce wani dan boko haram ne kuma wani yana fada da boko haram din kuma wani din kuma yana yin boko kuma wani yana yin kaza an gane in ka ce to ai wani yana kira ne zuwa ga ayi shi ma yana kira zuwa ga a fito ayi jihadi sai mu ce idan ya fito ya ce a zo ayi jihadi amma kuma daga baya sai zo ya ce abin da ya fada yayi kuskure yaya Albani ya sha fadin manganin cewa zai yi ilani jihadi lokaci kaza amma daga baya karshen rayuwarsa ya fito yana ta maganganun cewa wa'annan akidu da wannan manhaji gaba daya ada ne ada kafin su gane da sun dauka cewa fahimta ne mai kyau amma yanzu sun gane ba fahimta ne bane mai kyau fahimta ne na khawari sun fito sun barranta da wannan fahimta to wani abu kace so mutun ya aikata dan ya kubuta in dai har mutun ya faɗi duk wa'annan manganu bai kubuta ba wani abu ne zai faɗa a wajen kai kubuta manyan malamai irin su Abul Hasan al-Ash'ari suna kan aqida mutazilanci shekara 40 amma daga baya sai suka yi ilani cewa sun bari kuma sun tuba ga Allah na fatan gani zance na gaskiya duk wanda ya jingina ma Albani Boko Haram bai ma Albani adalci ba kuma yana daga cikin irin wa'annan dabi'a na wa'annan ɗin haddadiya da na faɗa ba su da adalci wajen magana ko ba sa auna al'amura in za su sace shi ina fatan gane wannan to irin wannan in mutum malami yayi kuskure yayi kira zuwa ga ayi tawaye ga hukuma kira zuwa ga tawaye ga hukuma manhaji ne na kawarij bai halatta ba ku fito ku yi wa'azi akan shi kafin a jingina wa aliƙa wa malami cewa shi ba kawarije ne akwai sharuɗa akwai mawani idan ya zamanto sharuɗan ba su cika ba sai a ce wane yana da fahimta na kawarij amma ba za ku ce mai kawarij ba ba dukkan mutumin da ya fada cikin bid'a ne zama dan bid'a ba na ba san gani to babban matsalan inda shedan ya samu galaba kan wa'annan mutane shine karatu baya cikin ajandar su suna so su malance kafin lokaci wa iyaz billah shine ina fata na bada amsa kan wannan abu
eh ka yana iya cewa suna kina kasa
zance ne gaskiya jingina ma Albani ko Jafar a cewa su ne Boko Haram wa'annan bayin Allah in ka ce su ne to karshen rayuwar sun fito sun yaki abin to me kace so su yi don su tsira tsakani da Allah ka ce wane dan bid'a ne kuma kafin ya rasu ya fito ya yaki bid'a sai kuma duk haka ce har yanzu dai dan bid'a ne to da kake so yema ka ga dai wannan bayan Allah a takaice dai ni ana fahimta wallahi suna da wata agenda za ta bayyana nan gaba eh babban agendan su suna so dai su kore duk wani wanda yake da alaka da sunna ya zama malamin da suke so sai su shiri kai malamin salafiya ina ba san gani to kuma ina ganin wannan aqida ta su ta sururiyanci a wannan aqida ta su ta haddadiya din nan da shi ta fara mutane sun fara gano wa cewa wa'annan mutane ba fa salafiya bane suna da wata agenda ba ta yada sunna ba agendar su shine rusa sunnan sannan kuma daga baya sai abin da suke so su gina na bid'a ya bayyana saboda duk sunnan ka wallahi duk yanda ka kai ga sunna sai sun kwakulo aibin ka amma malaman su kuma ba sa laifi ba ka taba ganin sun ce wani daga cikin malamin su yayi laifi amma suna nan suna binciken duk wanda ba su da alaka da shi duk salafiyancin sa sai su liƙa mai cewa lalle yana da matsala to ka irin wa'annan mutane gaskiya kikkiawan alaka ku sunan da yafi cancanta a samu su ne fikira masu fikira na haddadiya shine kawai Allah shi kiyaye eh to insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk